بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمكن عليه مرحبا. أمنا مريم البركة. مسلاة جامع أبو بكر تفاو بليوة. لكن أم بن بوشي. يوم جمعة. عشرين دقيقة. لوقت رمضان. Shekara ta 1446 wanda ya dace da 21 ga watan uku shekara 2025 miladiya. Majalisi ne na tafsirin Qur'ani mai girma, amma saboda tambayoyi sun taru za mu yi amfani da lokacin ne wajen karantawa da kuma amsa su daidai gwargwado. Akwai tambayoyi da suka rage cikin tambayoyin da ba a amsa ba a makon da ya gabata, wanda da su ya kamata mu fara. Amma kafin su, na ga akwai tambaya ko tambayoyi da suke da alaka da darasin da muka kammala a baya kaɗan na maganar haƙƙin iyaye, wanda kuma na ga yana da muhimmanci mu fara da su. Wannan ya ce a cikin karatun baya mun ji ka ce sallamar addinin musulunci ita ce farko a wajen gaisuwa, sannan sai musafaha, sannan kuma sai gaisuwa ta al'ada. To shi ne ya ce shin ya halatta a yi musafaha tsakanin namiji da mace waɗanda suke ɗan uwa kamar mahaifiyarsa ko ɗan uwansa? Zuwa ƙarshe ya halatta musafaha tsakanin uwa da ɗanta, tsakanin ɗan uwa da ƴar uwarsa, tsakanin ɗa da gwaggwansa, tsakanin ɗa da innarsa, ballantana kuma tsakanin jika da kakarsa. Duk wanda take muharramarka cikin waɗanda Allah ya jera akan ba za a aya auren su ba a cikin suratul nisa, ko waɗanda Allah ya jera cewa za a iya bayyana sura da ado gare su a cikin suratul ahzab, ko irin waɗanda Allah ya ce ba sai an yi sutura ba wajen rintse ido akan su a cikin suratul nur, duk irin waɗannan su ake ce muharramai. Muharrama tsakanin mace da namiji ya halatta su zauna tare, su tashi tare, su yi musafaha, duk wannan babu laifi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya je gidan ƴarsa Nana Fatima sai ta tashi ta je ta tarye shi, sannan kuma ta rungume shi ta zo ta bashi wuri ya zauna. Haka shi ma yake mata idan ta zo gida. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa gidanta, kuma tana kwance a cikin shimfiɗa ɗaya ita da mijinta Sayyidina Ali, sai je shiga tsakanin su ya zauna. Dukkan su suna jin sanyin kafarsa, kaga yana taba jikin su kenan. Saboda haka babu laifi da ƴarka da mahaifiyarka da ƴar uwarka, duk ɗaya ne wannan. Ya yi tambaya a kan tsugune wajen gaisuwa, wannan kuma mun riga mun yi bayani a kansa ba sai mun maimaita ba. Sannan ya wata tambaya da yake cewa mahaifiyarsa ta tsufa sosai, ai mahaifinsa ya tsufa sosai, yace ta yanda bai shaku da shi ba saboda tsufarsa ya fi shakuwa da mahaifiyarsa, amma mahaifin nasa yanzu saboda tsufarsa ya sa har yana yin abubuwa irin na kananan yara. Haka shi kuma wannan abun yakan ji ba dadi, har yakan yi masa tsawa wani lokaci ko ya nuna rashin jin dadin sa. Kuma wanda har uban yakan gane, har yakan cewa har shi ne ma yake ba dan hakuri, yana ce kai hakuri da ni, haka Allah ya tsara karshen rayuwata. Shi ne yace da yaji kuma mun yi karatu sai abin ya dame shi kware da gaske. Shi ne yanzu yake tambaya ya yi. Na ji dadin wannan tambaya domin ta nuna karatu yana aikin sa kenan. Dama manufar karatu kenan. Ayi waliyatadhakkara ulul albab. Duk wanda yake da hankali ya ji kuma ya nufin yanda zai gyara. Idan akwai abin da kai ba daidai ba ka gyara, idan akwai abin da kai daidai ka kara, idan akwai abin da ba ka yi ka fara. Saboda haka wannan bawan Allah da kake da wannan manufa mai kyau, ina roƙon Allah ya maka albarka kuma ya sa ka gyara abubuwan da ka rasa su a baya. Thumma inna rabbaka lilladhina amilu sayyi'a thumma inna rabbaka lilladhina amilu su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'daha wa aslahu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Duk wanda ya laifi kuma yazo ya tuba, Allah zai yafe shi. Don haka kaje ka tuba kuma ka nemi mahaifinka ya yafe maka, kuma ka kusance shi, ka zauna kusa da shi, ka rika masa abubuwa. Sufi waɗanda suka tsufa sosai suna son wanda yake yawan kusantar su, saboda suna gani kamar kyamar su ake, suna gani ana kyara su. To kai in ka je kusa da shi za ga yana jin daɗi, kuma duk lokacin da ka zo zai ji wani daɗi a ransa sama da yanda yake ji a koyaushe. Kai kokari ka gina irin wannan alaka tsakaninka da babanka kafin ku rabu. Zama babanka wata rana irin yanda ya rika jin irin wannan, wata rana har ya zubar da hawaye saboda farin ciki da kai. Iyaye suna da irin wannan, in kai musu hidima kai musu hidima wani lokaci sai ga suna kuka. Duk wanda babansa bai taɓa kukan farin ciki da shi ba, ya yi kokari ya ga sai ya sa shi wata rana. Ai ƙarshen farin ciki kenan har mutum ya kwalla. To kaga wannan in ya tashi maka addu'a, ai ba ma sai ka san me zai roƙa maka ba. In ka gyara wannan shikenan, in Allah ya so abinda kai a baya Allah zai yafe maka. Kuma lokacin da mahaifinka yake cikin hayyacinsa shine zaka ce to baba abubuwan da nayi a baya ka yafe mu, na yi kuskure, akwai haƙoƙinka da yawa da ban cika ba. To wannan sai ya sa ka zama dan albarka. Allah ya sa mu zama ɗan albarka. Sannan ya ce ya ga waɗansu ƙasashe idan suna gaisuwa suna mu'anata suna rugumar juna, shi mu ma za mu iya yin wannan. Kamar yadda na faɗa cewa akwai tsarin gaisuwa na kowace al'ada. Idan al'adarku za ku iya karɓan abu, tunda za ka yi wa babba ne, to sai in shi zai iya karɓa sai ka mishi. Amma kar ka je ka ɗebo wata al'ada ka zo ka kawo babanka, babanka ma ya ce maka ɗan iska ne kai. Akwai al'adun da ba za su taɓa iya yiwuwa ba a irin nan, kamar sumbatan goshi ko kama hannun mamanka ka sumbata. Duk yawancin duniya ƙasashe haka suke, shi ne alaman girmamawa. Mu nan ba a saba da irin wannan ba. To kaga in ba su gane ba kar ka ce za ka yi musu. Ka yi musu abin da zai sa su ji daɗi da farin ciki, shi ne ka musu biyayya. Ba wai dole don ka ga Larabawa suna yin kai ma ka ce za ka yi ba. Duk da cewa na ce muku har Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sumbatar hannunsa, amma kaga babanka in bai saba da irin wannan ba, sannan yanzu Balarabe shi in ka kai ƙarshen girmama shi ne ka kama gemunsa kana ja. Ka kai ƙarshe kenan wajen girmama shi. Sannan idan babanka ransa ya ɓaci da kai, to yanda za ka zo ka rarace shi ne kana jan gemunsa haka. Larabawa haka suke yi. Ƙarshe kenan, duk yanda ya fushi sai ya sauka. Amma ina ubanka ka zo ka je gemu na ba ai kai ba ka san da ka ban ji kuskuren ka. Saboda haka al'ada gaskiya ne, al'ada gaskiya ce. So kar ka dauko al'adan wasu sai idan iyayenka sun fahimci wannan al'ada ko sun zauna a cikin su suka koya kaga suna so. Tunda kai ne zaka yi, to ba kai zaka fara kirkirowa ba, sai wanda suke so. Ba kar ka zo kanka ce babanka daga yau zan fara kaza, ka shirya. Ina fata an fahimta. wannan mai tambayar shi ma akan iyaye ne, yace babansa yana wata kungiya ta sunna, kuma yace shi duk wani ahlus sunna wanda ba dan kungiyar su ba to kawai yana ganin shi haka haka ne. Yace sai ya hana shi zuwa masallacin wasu ahlus sunna wanda ba na kungiyar su ba, shi kuma auren yake samun nutsuwa, kuma su ma sunnan suke yi. Sannan yana daga ciki ma shine yana son zuwa wajen waɗancan saboda su suna tahajjud, su kuma na babansa ba sa yi. Sai yace kuma babansa ya ce masa ya daina zuwa. Ya zai yi? Ba za ka daina zuwa ba. In ka fahimci karatun da muka yi, yana daga cikin da babanka bai da hurumi. Duk abin da ya shafi harkar addini, babanka sai dai ya ƙara maka, amma duk abin da zai rage maka kar ka bina shi. Wannan harka ce ta haƙƙin Allah. Kuma idan suka shiga cikin gonar Allah fala to tayi kuma karka musu biyayya a kai. Ka je kai sunnarka, kuma a cikin yin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, in kana tuna girman baban ka rika tuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga babanka dole ya koma baya. In ana maganar manzon Allah yayi kaza, babanka yana baya ne. To amma duk da haka in yazo yana magana zaka ce to baba, baraka ce mishi a'a baba na riga na gane suna kama kana. A'a baba ayi hakuri, baba ayi hakuri. Insha Allah za mu gyara. Goyi waye ka sake komawa can. Waje ka kwaso lada, in ka zo ka ce baba ga wani cassette. Wara ka dan saurara nan ta fada. Sai baba ka yi hakuri. Salamun alaika. Haka za ku rabu lafiya kamar da abun a raha-raha girmamawa girmamawa ya tayi shi ga cewa baka kyamar sa ko kada. Kun fahimta? Yawwa, amma batun wani mutum ya ce zai shiga cikin harkar ka ta addini ya tsaida kai akan wani abu, a nan kai abunda ya dace. Inna mata'atu fil ma'ruf, wannan muka yi ta karanta wannan hadisi ko da wannan ne ma yasa zan ƙara tunatar da ku cewa wato akwai waɗansu abubuwa na matsaloli na yara da suke yin uququl walidain wanda asalinsa iyayen ne suka jawo. Ranar naso ambata, amma lokacin mu ya kare. Akwai abubuwan da mutum shi ya jawo ƴaƴansa za su zo su saba masa. Akwai waɗansu abubuwa da malamai suka zana kamar guda biyar, ka kiyaye su saboda yaron ka yazo ya bi ka. Idan baka kiyaye su ba, to idan yaron ka yazo ya saba maka, ka kuka da kanka karka kuka da dan. Abu na farko shine kai ya zama haƙƙin dan kai baka cika masa haƙƙin da Allah ya dora maka akan sa ba. Wannan shine abu na farko da yake jawo mutum hukukul walidain. Allah ya ce idan an haifa maka yaro, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yaro ya tashi ya samu cewa uwarsa ce take gwagwarmaya ta nema musu abinci, ta biya masa kuɗin makaranta, kai baka yi, ita ke musu dinkin sallah, gidansu ne ma suka yi masa ragon suna, kai kana nan kawai sunan ka uba, sai dai an zo ran da ka zo ka zama babba ka samu wani abu kuma ya ce ni ne babanka, shi iya amfaninsa kenan. Wannan ba zai samu abin da yake so ba. Ba uziri ne ga yaro wai don babansa bai masa bai ce zai rama, amma dalilin da zai jawo kuma yaro ya samu rashin ƙwarin gwiwa akan ya bi ubansa shine uban bai ɗauki nauyinsa. Galibin iyaye a yanzu kawai shi sunan uba ɗin ne kawai yake so, amma kuma nauye-nauyen da suke kansa bai ɗauka ba. Yaro ya tashi yana gani cewa abinci da ƙyar za su ci da shi da mahaifiyarsa, kai kuma kana can rumfa mai shayi kana shan shayi ana ta hira da kai, kuma kana so kawai yaro iya aikinsa shine zai durƙusa gaban ka ya gaishe ka. Kai ne wa? Kai baka yi wa Allah ba, yaushe kuma bawan Allah zai zo ya maka? Ratar da take tsakaninka da ɗanka ta kai ratar da take tsakaninka da ubangijinka ne? Yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo hukukul walidain. Abu na biyu shine sakaci akan ibada. Yaro yakan raina ubansa idan ya samu ubansa bai damu da addini ba, musamman in yaro shi addini ya dame shi. Ba zai taɓa ganin girman uban ba, yana ganin ubansa yana shan taba a hanya, ta yaya zai don Allah ya riƙa ganin darajar wannan uban? Yana ganin ubansa ya girma, amma za ka ji shi yana magana da 'yan mata 'yan ƙananan yara sun rairena shi. Yana ganin ubansa yana chatting da 'yan mata. Duk haka waɗansu suke turowa ce ga halin da babana yake ciki. Yana ganin ubansa duk wani wuri na sharholiya da shirme, gashi tsoho amma tsohon banza, bai kula da sallah ba,
zai wuce shi ya je sallah ya je dawo uban kuma yana zaune anan suna ta hira kya za wannan dan ya ji girma da Allah yake faɗa anan ai sai dai kawai aya ta tabbata malamai su tabbara su sa shi dole yayi amma shi kan bai ji alamar kamar da wannan uban da yake yi ba saboda haka kai daga cikin abinda mutum yake jawa ƴaƴan su zo su rena shi shine sakaci da addini duk wanda ya rike addini to shi kuma Allah zai sa a rike shi kuma a girmama shi yana daga cikin abin da ke jawo wannan shine rashin yi wa yaron tarbiya ta addini ya zama shi kawai a duniya kawai ya sani akai yaro turai akai yaro ina a biya masa kudin makaranta akai ko ina amma ba zai damu da yin islamiya ba bai damu ya haddar qur'ani ba bai damu ya rinka sa shi ya rinka zuwa da shi ya rinka tura shi abuwa na masallaci na makarantar islamiya donan ba ruwansa duk wata harka ta addini shi kawai yaron sai zama dan gaye zama dan boko wannan yana daga cikin abinda sannan kuma yaro ya gama boko nan tun daga naziri har ya je jami'a ba a taba gaya masa haƙoƙin ubansa ba sai haƙoƙin kansa fundamental human right right din kansa amma ba gaya masa right din ubansa ba ba inda ake gaya wa yaro right din ubansa sai a islamiya shi ko bai kai shi islamiya ba ta yaya za a yi yaron ya zai gane kana da right to haka in kana so yaron kai bika ka kai shi inda za a gaya mishi darajarka shine makarantar addini ka hada shi da malaman addini sai su gaya masa matsayinka amma in ka bar yaro a boko zalla haka za ku kare abokance kuma ka zo ka yi kuka da kowa yaro ya gama ka biya masa kuɗi ka tura shi turai ka gama masa komi daga baya in ya zo kai kuma lokacin da kai ritaya ya siyo motarsa daga turai odarsa ta biyu na matarsa ne odarsa ta uku kuma ta baban matarsa ba da kai yake yi ba kai ka gama naka kuma da za a tsallake lokaci ɗaya baka biya masa kuɗin makaranta ba ya dinga kaza kenan baba ya har yanzu nake gani shi ne yaya kaza ka turo ne kuma ka bar ni saboda yana gani haƙƙinsa ne ka masa amma shi ba haƙƙinka ne ya maka ba sai a addini ne ake gane haƙƙin iyaye yana daga cikin abin da ke jawo hukumul walidain daga wurin iyaye to wannan waɗannan abubuwa guda uku duk wanda ya kiyaye ɗaukan mas'uliya yi wa yaro tarbiya da kuma nuna masa addini duk wanda ya saka ci akan wannan to ɗansa yana iya rena shi sai dai kawai yaron ya ta haƙuri yana gani wannan uban dai kawai tun da dai haka Allah ya kakaba masa bayan da ya iya sannan da wulaƙanta kai wulaƙanta kai ka wulaƙanta kanka ka ƙi neman sana'a ka ƙi neman wani abin da zai sa ɗanka ya rinƙa jin alfahari cewa babanka fa mai ƙoƙari ne ta yadda in aka ga kowa ma iya ga irin wannan uban zai rena yaushe zai so yana jingina kansa gare ka so ku kiyaye mutuncin ku sai ƴaƴanku sai su kiyaye muku mutunci Allah ya kyauta wannan yace a masa ƙarin bayani akan yin wuturi lokacin tarawih da wanda yake so ya yi sallar dare wannan mun sha faɗa ai idan ana tarawihi sai ka bi su gaba daya sai an gama in ka tashi da dare sai ka kara salatul layli masna masna amma ba za ka sake wuturi ba saboda la wutura ni fi layla ji annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan wuturin da kai wancan ya isa amma idan a cikin waɗannan kwanaki ne na goman karshe wanda za a zo a yi tahajjud kuma shi ma za a yi shafa'i da wuturi to nan idan ka zo sai ka yi ɗayan biyu ko dai a masallacin ku tsara cewa za a yi tunda a masallaci ɗaya ne a yi tarawih kuma a zo a yi tahajjud sai ku yi irin yadda ake yi a almasjidul haram da madina sai a yi salloli raka'o'i biyu zuwa abin da ya sawwaka to in an zo sai ba za a yi wuturi ba sai a bar shi sai an zo ƙarshen dare in aka yi tahajjud sai a tsara da wuturi kaga nan ka samu duka ko kuma idan masallaci daban-daban ne ko kuma limamai daban-daban kuma ma zai yi nasa ne to idan ka bi waɗannan har aka gama wuturi sai ka kwance wuturin ana yin sallama kai sai ka miƙe sai ka ƙaro ɗaya ya zama shafa'i kenan kun fahimta in aka zo kuma cikin dare sai a yi wuturi da kai na ƙarshe ko kuma ka bar musu wuturinsu in aka yi raka'o'i takwas ko nawa sai ka yi sallama kai sai ka tashi abinka sauran daga baya ka zo ka yi a lokacin tahajjud yake cewa ya ji wai a wani hadisi an ce wai idan mutum ya sayi wani abu a wajen sana'ar shi bai biya ma amma bai yi ma abun wata wahala ba sai ya sayar ya ɗaura riba to wai wannan ya ci riba wannan ba gaskiya ba ne
ba wahala ce aka ce kai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ne yace man ishtara shay'an fala yabi'uhu hatta yaktala, duk wanda ya saya abu kar ya sayar har sai hatta ya tsofiye mu sai shi ya karba ya zama nasa. Amma ba za ka zo yanzu kai order ka ce na sai carton 1000 na abu kaza, sai ce to tun daga kamfanin ka sai kai kuma sai ka sayar wa wani tun baka karba ba, sai ka karba ya zama a hannunka ta yanda an yi transfer of risk and liability. An gane? To in ya koma hannunka ko wakilinka sai ka sayar. Amma ina sto din wancan baka riga ka dauka ba kai kuma ka sayar, to wannan shine abin da aka hana. Ko ka sayi masara ko shinkafa ka sai kwano 50, sai wani kuma yazo wannan yana ya karba daga can ka sai kwano, sai ka ce wa wancan to ai na sai kwano 50 a can waje ka karba ka biya ni kudi haramun ne, sai ka karba ya zama naka, ka auna ka tabbatar 50 din ne kafin ka sayar wa wannan. Kuna fahimta? Bari mu koma kan tambayoyin da banda ba mu kare ba na wancan satin. Wannan ya ce mutum ya zo masallaci ya samu ana sallah, ya shiga sahu saboda rana, sai fake a kinuwa har aka yi raka'a biyu kafin sahu ya zo ya same shi. Wannan raka'a biyu da ya yi su ba a samu sahu ba ya suke. Malamai suna da saɓani a kan batun mutumin da ya zo ya samu masallaci bai jona sahu ba sai tsaya a bayan sahu ya yi sallah, ko a gaban sahu ya yi sallah, shi bai haɗu ya jona ba sai kawai ya sallah shi a gefe kuma shi kadai, ko a cikin masallaci ne ka shigo nan sahu yana can kai sai kai ruku ka daga can sai ka tsaya kai sallah, shi mai hukuncin sallaka? Masalan malikiya suka ce sallaka ta yi, sunna hanafiya suka ce sallaka ta yi, jona sahu sunna ne su a wurin su, suna dogara da hadisin Abu Bakarata da ya zo ya jona sallah daga gefe kuma sai ya zo ya kara su. Amma masabar Hanabila da Shafi'iyya suka ce sallar ka bata yi ba, indai ka zo ka bi sallah ka samu wato baka jona ga sahu a gaba, to sai ka je ka haku da sahu ne, in kuma kana kusa da sahu kai kabbara sai ka karasa cikin sahu. Ai Abu Bakarata haka yayi, ba wai ya kare sallar a baya bane, yana yin ruku'u sai tattaka ya je gaba da ya halatta. Amma in dai har ka tsaya har aka kare raka'a chip ba haɗu da kai ba sai daga baya, to wannan raka'ar ta rushe, idan raka'a ɗaya ta rushe kuma sallar ba ta rushe. Wannan shine fahimtar masabar Hanabila da Shafi'iyya, kuma maganar su tana da ƙarfi. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a magana ya ce la salata limunfaridin khalfas saf, duk wanda ya sallah a bayan sahu shi kadai bai da sallah. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yayi sallah a bayan sahu sai ce tashi ka sake sallah. To kaga dalilin su ai yafi karfi tun daga hadisi baro baro. Ba karkace zaka makale a gebe wanda aka yadda yayi sallah a bayan sahu shine wanda yazo ya rasa kwata kwata. Sahu ya cika makil. Shafi'iyya suka ce ka taba wani sai ka jawo shi sai ku zo ku haɗu ku biyu. Su malikiya suka ce a kar ka jawo kowa. Amma dai ala ayi hal, idan ka samu ka jawo wani kun yi biyu shikenan, in baka samu ba sai ya zama kwata-kwata ba wuri ne sai kai sallah a gaban sahu ko a baya. To suka ce lalura ce wannan sallar ka tayi, saboda fattaqullaha masata'tu. Amma har kawai ga wuri saboda neman inuwa ko saboda lalaci ko saboda mace ce ta yi sallah tana bin jam'i daga cikin gida, ko kai kawai abin nan ai yana daidai da ka kunna TV ka bi Makka, ba sallah ake a can ba, yadda sahu bai zo daga can ba nan ma sahu bai zo ba, zaka duk baka da sallah. Kun fahimta? Zaka a kiyaye. Wannan ta ce ina da saurayi kuma ina matukar son sa, shekarunmu biyar muna tare muna yawan samun sabani, shedan yana shiga tsakaninmu har ta kai ma ya ce mu in nemi wani shi baya so, amma daga baya kuma sai mu sake dawo. To malam yanzu dai mun rabu, amma kuma yana yawan fado mun a rai, ina jin son sa a rai na kuma wallahi malam nayi addu'a sosai, nayi istikhara, amma har yanzu ina jin son sa, tare ta mai mafita.
Masha Allah, masha Allah.
wanda yake da irin wannan ko namiji ko mace ya kamu da ciwon al'ish idan ba ku manta ba a karatun suratu Yusuf mun yi bayani akan cutar al'ish shine cutar soyayya ita ce cutar da ta kama imra'atul aziz akan annabi Yusuf kad shaghafaha hubba ibn al-qayyim da ido gon bayani akan wannan al'ish yace ciwo ne daga cikin cututtukan zuciya kuma lalura ce duk wanda ya kamu da irin wannan sai dai ka masa addu'a wani lokaci mutum yakan zama abin tausayi to abubuwan da suke kawo maganin irin wannan na farko kyan kar a yi kar a fara kar ka yadda soyayya irin wannan soyayyar ta wato soyayya ta ko rai ko mutuwa akan wani dan adam babu shi mutum ɗaya ne ake masa wannan ya koma wurin ubangijinsa shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadai zaka masa irin wannan so na ko a mutu ko a yi rai kuma duk wanda zuciyarsa ta cika da son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu gurbin da zai wani irin wannan soyayya ba akwai so mai kyau mai tsafta da zaka so matarka ko ki so mijinki ko ka so wanda kake nema amma duk wannan baya kaiwa ga cewa wai har ka zama kamar mahaukaci mahaukaci ta yadda ya ci ya rabu da ke kuma kin zo kina ta wahala kin san ba auren shi zaki ba kuma a haka ma kuna ta fada idan kuka yi aure kuma ya za ku kare amma kuma kin kasa daina son sa Ibn al-Qayyim ya ta fadan wato matakan da mutum zai iya dauka da farko dai mutum ya kara gyara imaninsa in mutum ya yi nisa a imani da gaske ba zai yi irin wannan so din ba ko kadan mataki na biyu shine mutum ya zama yana wato shagaltuwa da yawan abubuwa da za su iya dauke masa hankali shagaltuwa da abubuwa na addini yana sa zuciya ta nutsu ala bi zikrillah tatma'innul qulub zuciya ta riga ta zama wani iri to sai yawan ambaton Allah sannan daga ciki shine idan ya gagara to mutum ya yi kokari ya rinka tuno abubuwa na wato salbiyas demerits kenan disadvantages na shi wancan din so da zuciyar dan adam tana kin wanda ya muna na mata tana son wanda ya kyautata mata sai ka rinka tuno to ba shi ya mun kaza ba shi ya mun kaza ba wulakanci ma ya mun ba to yawan tuno irin wannan zai sa ka rage so da duk yanda dan adam ya kyautata maka kuma akwai matsala to ka rinka tuna bangaren matsalolin an fahimta sannan kuma idan so cuta ne hakuri magani ne Allah ya kyauta sannan yana daga ciki kuma shine idan kai ka kamu da irin wannan sai ka nemi wata ko ke ki nemi wani wanda yake da wasu abubuwan da wancan baya da su to da haka har zai iya mantar da ke Allah ya kyauta muna miki addu'a dai Allah ya fito da ke daga wannan kuku sai wannan ku cewa wai farce na jasa ne ya ji wasu suna cewa idan ana yankan farce a kan sallaya ko a masallaci wai sai su ce na jasa ne a farce ba na jasa ba ne farce ba na jasa ba ne duk abinda ake cirewa daga jikin mutum na daga farce ko gashi ko na makamancin irin waɗannan ba na jasa ba ne inda na jasa ne a haka da yake hannunka ma da ba za ka yi sallah da shi ba saboda haka bayan an yanke shi ba bai zama na jasa ba amma dai an ruwaito daga wasu magabata Abdullahi ibn Umar idan ya yanke farce yakan je binne sai ya haƙa rami sai ya binne shi wannan shi kana iya yi amma ba wai don wai a matsayin cewa farce ya zama najasa ba yana tambaya menene hukunci halacci in fara yin tarawihi raka'a biyu daga baya kuma ya koma hudu hudu yin biyu din shi yafi dacewa da sunna wannan hudu hudu din wanda yayi mai bibiyu ya fi shi dacewa da sunna saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a bibiyu yake yi kuma haka lokacin da aka sa ake fara yin tarawihi a masallacin sa raka'a bibiyu ake yi wannan raka'a hudu din ya halatta ne amma ba shi yafi ba to kuma mutane suna gajiya kuma yana takurawa mutane gaskiya haka a ci gaba da yin wannan na raka'a bibiyu shi yafi wallahi a'lam sannan ya ce sannan mutum ya zo yin wutiri zai raka uku a jere ne ko zai raba shi ma a raba shi ya bi a yi raka a biyu shafa'i kafin a tashi a yi ɗaya wutiri amma shi ma idan aka haɗa ya yi tambayarsa ta ƙarshe ya ce mene ne hukuncin yin jam'i guda biyu a masallaci ɗaya liman yana cikin sallar tarawihi sai wasu kuma su shigo sai su tada sallar isha'i jam'i abin da ya fi shi ne idan kun zo kun samu ana tarawihi sai ku bi su ai ya halatta wanda bai yi isha'i ba ya zo ya samu ana tarawihi sai ya bi su suka gama raka'a biyun su sai ya tashi sai ya ci ko abin da ya rage kun fahimta yawa amma idan ba su bi ba suka je suka yi jam'in su babu laifi abin da aka hana shi ne ana sallar farilla kai ma kana farilla idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba kaga al maktuba ake magana amma don nafila kun koma gefe kuna sallah su suna yi sai dai idan akwai munazaatul qur'an shine wannan yana karatu wannan yana yi ana saukin wannan yana shiga na wancan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma in dai za ku je can gefe ba za ku yi disturbing din su ba wannan babu laifi wannan ya tambaya menene hukuncin umarnin iyaye akan yin saki wannan ai mun karanta a baya ko ba za a musu biyayya ba sai dai idan abin da sakin ya zama ya zama akwai dalili na shari'a amma in dai kawai don ra'ayinsu ne ba za ka musu biyayya ba wannan ya ce yana rayuwa tare da mahaifinsa kuma yana kyautata masa iya ƙoƙarinsa amma idan wani lokaci suka yi wani abu da ya musu daɗi ba sai ya ta maganganu marasa daɗi a kan yara ya ce wannan maganganu menene tasirinsu ba abin da zai maka in Allah ya ta kyautata iya kyautata barka akwai iyayen da muka yi magana a kansu waɗanda su suke da ƙasasshiyar zuciya duk abin da aka musu ba a musu waninta kuma ba ka iya ƙure su in dai ba ranka ne za ka ɗauka ka ba su baya za ka yi da su ka ɗauko albashinka sun cinye ka ce za ka yi aure sun hana abincin gidanka sun ce ka ɗauko ka ba su an fahimta ka yi abin kirki ba sa yaba irin waɗannan sai ka yi iya abin da Allah ya wajabta maka sauran kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ka yi iya abin da Allah ya baka sauran ka bari in suka yi magana ka ce baba Allah ya baka haƙuri in an samu za a kawo yana ta zage-zagen ka kana shiru ba abin da zai same ka wannan shine abin da muka faɗa a cikin walau yu'ajjilu Allahu lin-nas ash-sharr isti'jalahum bil-khair laqad ya ilayhim ajalu Allah baya karɓar irin wannan addu'a ko ya tsine maka ba abin da zai same ka kuma wasu daga cikin iyaye masu irin wannan bala'in da ka samu shi fa bai wa babansa haka ba da ka samu da kyarke zuwa babansa noma amma yanzu shi ya same ka shikenan ya samu gangara irin wannan iyaye ku kiyaye duk karatun da muka yi akan ayi biyayya wa iyaye muna yi daidai da ma'aunin shari'a ne ba mun ce a bauta muku ba ne yawwa ba mun ce a bauta muku ba ne akwai uban da za ka samu wallahi shi da babansa ba su rabu lafiya ba amma sai ka samu yanzu ya matsa a kan ɗansa kuma shi yana gani wani shi kamar wani ubangiji ubangiji ne dole a bauta masa kawai a ce masa Allah ya hana kaza ba zai taɓa saurara ba irin wannan ka yi iya abin da za ka iya kawai kamar sa irin na annabi Ibrahim salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi ka gaishe shi bai amsa ba ka tashi ka tafi amma ka kyautata masa ka kawo abin da zaka iya amma in kace zaka bi na irin wannan wallahi sai ya sa abin nan haifatan shi ma sai ya kama ka kai iya abin da zaka iya kawai ka rabu da shi lafiya shi yasa galibin malamai suke cewa in ka ga da yayi uququl walidayn sosai wa uba kuma anyi to ka binciki shi wannan din tare da nasa uban kuna fahimta saboda ai galibin abinda kai shi ake maka da yawa in ka kyautata wa ubanka haka Allah zai sa ƴaƴanka ka kuma su bi ka amma kai baka rabu da ubanka lafiya ba yanzu ya mutu kowa bai san labarin ba kai ka zo kana muzurai kana ɓata rai ba dariya ba murmushi ba komi kawai ɗanka ya bi ka ta zai bi ka ai kai ba ubangijinsa ba ne ka riga ka sake tun a can sai ka samu wani kangarere da zai baka wahala sama da yadda ka ba babanka shi yasa suke cewa wani balarabe a Saudi Arabia aka yi wannan kuma labari ne na gaskiya shi da matarsa suna jin daɗin su, babansa kuma ba kowa ya zama shi ne yake rike da baban, sai suka yi shawara shi da matar cewa baban ya wane fa yana zaune musu a cikin gida, su kai shi a can ɗakin waje-wajen nan aka ja ka ajiye shi. Sai nemo irin da roban take away din nan ciki ake zuba masa abinci baban, sai aje ajiye masa kamar da ake ajiye kyanwa ko kare. Duk lokacin da yake uban yana ta jira Allah Allah baban ya samu ya mutu su sake shi da matarsa kawai su shana. To ya haifi yaron, sai yaron duk yana ganin da ake taje yana wasa da kakansa yana dan tsalle-tsallensa, sai ya fadi kakansa ya mutu. Shikenan yaron nan sai ya dauko wasu daga cikin wannan rububin take away din sai ya aje. Sai baban ya ce masa, me za ka yi da wannan? Ya ce, baba na ajiye maka ne, in na girma a ciki zan rika sa maka abinci. Dan karamin yaro kaga ai ya fara ganin tun yanzu ko? Ce na ajiye su ne saboda kai, naga kai ma a ciki kake sa wa babanka. To ka gani haka al-Asma'i yake bada labari cewa wani lokaci wani mutumin ƙauye ya ce bari ya yi yawon duniya ya ga ƙarshen yadda ake saba ma iyaye. Yana cikin tafiya sai ya haɗu da wani tsohon mutum, an ɗaure shi kamar yadda ake ɗaure biri da ake wasa da shi, an masa ɗauri ga bayansa da zane-zane na duka. Sai goni yaro matashi yana zaune a inuwa, shi kuma da tsohon an ɗaɗɗaure ƙafarsa da hannayensa, kuma an sa shi aiki a rana, kuma ga durina mai zafi a hannunsa, idan ɗan tsohon nan ya nuna ya gaji sai je zana masa sai ya ci gaba. Shi kuma wannan yana zuwa sai ce, kai wai wannan marar tausayin nan? Yaro ya ce, ga nan nan ni ne, mene na ruwanka? Sai ya ce, ha kamar yaya yanzu wannan tsoho baka da tausayi? Ce, na ruwanka, ubanka ko ubana? Ya ce, ha ubanka? Ya ce, kwarai da gaske babana ne. Ya ce, amma kar Allah ya maka albarka. Ya ce, wani albarka kuma na yaushe? Shi Allah bai masa albarka ba, ya Allah zai mun albarka. Ya ce, ka tambaye shi haka ya yi wa ubansa, ubansa haka ya yi wa kakansa. To haka ni ma ina ɗorawa ne daga gadon gidanmu kenan. Sai ya tambayi uban, sai uban ya ce, gaskiya ne? Ce, gaskiya ne. Wannan shi ne aljazaa'u min jinsil amal. In kana so a yi maka mai kyau, ka yi wa ubanka mai kyau. Lissafi ne, kai ka gama yi, ubanka ya mutu, kai ka manta, amma Allah yana tune da shi, ai Allah bai manta ba. Saboda haka sai an sa yanda za a rama a kanka. Allah ya kyauta. Yace, malam mahaifina ya ɗan ɗariƙa, duk lokacin da na je masallacin Ahlus Sunna sai ransa ya ɓaci, sai ya ce mun ba ya hana ni ba, gaskiya ne kuma can nake zuwa, shi kuma ranshi yana ɓaci, wai zan zama ɗan izala? Tun ka zama ɗan izala sai me? Wai zan ɓaci? Ga mu ne ɗan izala, yanzu mun ɓaci ne? Ba mu ɓaci ba, izala ba ta ɓata kowa. Wannan ba dalili ba ne, yana cikin abin da na faɗa a baya cewa ba ya daga cikin haƙƙin iyaye shiga cikin harkarka ta addini. Harkarka ta addini ka yi abin da ka fahimta cewa shi ne daidai, kuma kuma iyaye Allah bai sa muku wannan ba. Idan ka ga yaronka zai fanɗare ya bar addini na daidai, shi ne inda kake da dama. Amma yaronka yana so ya yi addini, musamman ba yana so ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kana ce sai ya bi wani malami? Duk ina ce in ya je sunna ne yana so ya bi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to bayan manzon Allah wa kake so ya bi? Fa ma za ba'da al-haqi illa dhalal. To kai kuma duk izalar ka kanta sa ka rena mahaifinka, don yana dariƙa ka bar shi ya dariƙar sa, kai taka izalar ka je ka girmama shi, ka masa ladabi. Ko babban abin da yanzu iyaye suke so shine hungu a zamanin yanzu, ba wani durkushe durkushe ba. Babanka ko akan bishiya kake gai da shi, in kana sako kuɗi zai sa maka albarka wallahi. Amma wani ka zo ka durkusa kana ta wani sunku, yawa babanka yana ganin kuɗi a aljihunka, account ɗinka akwai kuɗi, kai baka sace kuɗi ba, kuma ka zo kawai sai dai ka zo kana na kwana. A wannan duk ba shi ne biyayya ba. Kai alheri wa babanka, ka saki kuɗi, ka ɗauke masa nauyin bukatunsa, shikenan ka zama ɗan albarka. Duk izalar ka je ka yi. yace wai shine yake da jarin naira 200,000 sai ya hadu da gwamna sai ya tambaye shi me yake so zai iya cewa ya bashi jari har yanzu baka ma fada ba kana jiran gama ai baka fada ba kai ni ba ka sa labarin ya dawo a musulunci an hana roƙo amma ba a hana roƙon gwamnati ba ku gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana roƙo sai ce illa an yas'ala ahadukum sultanan sai dan zaka roƙi gwamnati wannan ka ai haƙin kare kowa yana da shi a ciki kun Allah ya sa kuka yi gamo gamo mai kyau sai ka ce a bamu namu to sai ka baka samu naka wannan babu laifi satin da ya wuce ka ce ya halatta bai itikafi yayin karatunsa na boko a halin itikafi musamman idan yana da exam to dan kasuwa fa zai iya ci dikayya ba zai iya ba saboda kasuwanci daban karatu daban kasuwanci aiki ne na gaba ko harshe ko makamancin wannan amma karatu kuma aiki ne na kwakwalwa akwai bambanci na biyu kuma itikafi a masallaci ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai hana karatu a masallaci ba amma ya hana cinikayya a masallaci ya ce ba duk wanda kaje yana sayayi ko yana sayarwa a masallaci kace kar Allah ya sa ka ci riba kar Allah ya albarkaci kasuwancinka don haka ba a yin cinikayya a masallaci amma ya halatta a yi karatu ko wani iri wannan yace yana da matsalar wasuwasi ne ko wasuwasi ko kuma shedan ya ce koyaushe in yi alula sai rinka jin alulansa ta kare ya zai kawai ka daina ji ko ka ji kamar wani abu ya fita ka ce ƙarya ne ba abin da ya fita ka ci gaba da yin abinan ɗinka har sai lokacin da ka samu yaƙini haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma na sha gaya muku cewa babban maganin wasuwasi shine yin watsi da wasuwasin ba wata addu'a da za ka yi da za ta sa ka daina jin wasuwasi matuƙar ba ka daina damuwa da wasuwasin ba idan ka ji kamar alolarka ta kare ka ce bata kare ba kai sallah a haka idan ka ji kana alola ka ji kamar wani wuri yayi kaza kaza ka ce ba haka bane kai sallah to kana yin haka zai zo ya daina shaytan amma duk yawan addu'ar da kake yi in kana ci gaba da bin nasa to zai ci gaba da yin wasa da hankalinka Allah ya kiyaye wannan yace idan mutum ya samu liman yayi ruku'u sai ya jona su amma shi yana daga can baya ne kana ai mun amsa shi ko yace mutum ne ya samu janaba yana bacci ya zai da tufafin jikin shi zai wanke wurin ne ya ci gaba da mu'amala da su ko zai canza wani yadda ka so mana amma an ba kazabi ba wai zai mafarki kuma ya bar shi a jikin shi akai kazabi ne kawai ka wanke da Allah yanzu wannan ma sai ka tambaye ni ka wanke wandonka wasu daga cikin ku dai kazamai ne wallahi an ba yawa ba ma dan me yake kawo nan tambayar ana ya tona muku asiri dama haka kuke yi haba kada mai kawai wani bawan Allah ya yi wata tambaya wadda ta sa gaskiya na ji na ce ka ikon Allah yanzu dama akwai irin waɗannan ya ce shi gaskiya tambayarsa tana da tsayi ya ce shi yana wasa da sallah ya ce yana matuƙar sakaci a kan yin sallah wata rana zai haɗa salloli uku ko huɗu kafin ya zo ya yi su ya ce sai da magariba ko isha kafin ya haɗa duk sallolin yini sannan wani lokaci ma zai tsallake wasu kwanaki bai yi ba ya ce yakan yi kwana uku ko huɗu ma ba tare da ya wasu salloli ba wata rana kuma ya yi su duka kuma yake cewa wai ya kasa dainawa kuma ya yi karatu Qur'ani ya yi addu'a a kan ya daina amma kuma bai daina ba kuma ya ce ga shi ne yana da kyakkyawar alaƙa da mutane amma tsakaninsa da Allah akwai matsala me mafita gaskiya zan gaya maka kana wasa da wuta kana wasa da wuta kuma ina so in gaya maka kana tsakanin gadar musulunci ne da kafirci idan ka ci gaba da yin wannan abun to za ka fita daga cikin musulunci kwata-kwata ka zama kafiri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah alkawarin da ke tsakanin musulunci da kafirci sallah ne shi ya rage alkawarin da ya zaunar da kai a cikin gida faman tarakaha faqad kafar duk wanda ya barta haqiqa ya kafirta akwai yara a wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ƙarin bayani da kake nema ba wani ƙarin bayani duk wanda ya bar sallah ya zama armi shi yasa wasu malamai ke cewa idan aka kira sallah kai da kake cewa za a ke sallah ke 1 2 3 baka yi nan ba kana ji aka yi sallah baka yi ba aka zo lokacin injury time baka yi sallah ba aka ƙara extra time baka yi sallah ba har lokaci yazo ya fita muktari da daruri duka ya fita to lokacin yana fita kai kuma ana declaring ɗinka arni ka fita a musulunci gaba daya taya zaka zo kana wasa wai har ka zo ka ce kana karanta qur'ani kana nafiloli wai kana addu'a kawai ka fara sallah ko ka zama kafiri ka shiga wuta sallah ba abun wasa bane to ne musulunci ne rage wanda baya sallah kuma ne irin abun kunya ne ya rage wa matashi wai a ce sallah tana bashi wahala sallah raka'o'in da duk bai wuce kaga masu aminti 10 ba in aka tara maka sallolin da dukkan su kowace minti 10-10 ya ishe ta in ka yi su duka biyar din bai ma kai awa daya ba a cikin 24 hours da sallolin nan 50 ne aka rage biyar aka rage 10 aka rage har suka dawo biyar da za ka yi guda 50 yanzu ya zama za ka iya gama su a ƙasa da awa daya dukkan su amma ka ce wannan ma ya gagare ka kuma ka ce kai musulmi ne wani wa'azi kake so a yi maka wani dai abin da zan gaya maka shi ne tabbas kana wasa da wuta kuma karka sha da wai tabbas in ka mutu a haka sai ka shiga wuta ina razanar da kai da cewa karka ɗauka wuta wasa ce wuta da gaske ne kuma duk wanda baya sallah ya mutu sai ya shiga wuta in ji Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waɗanda ba sa yin sallah kwata-kwata ɗan wuta ne Allah ya ce waɗanda suke yin wasu sallar su bar waɗansu ɗan wuta ne Allah ya ce waɗanda suke jinkirta sallah lokacin ta fita ma ɗan wuta ne to ta ina zaka fita kai waɗanda ba sa yin sallah kwata-kwata fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya za su ga wutar gayya Allah ya ce waɗanda suke tsallake salloli akan lokacin su za su shiga wuta fa waylun lil musallin alladheena hum an salatihim sahun kiya za kai ka tsira saboda haka kar ka yi wasa da wannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khamsu salawatin faradahunna Allah ala al-ibad salloli biyar din nan Allah ya sa dole ne ba daga kafa ba compromise ba sassauci akan kowane bawa duk wanda ya mutu yana yin su akwai alkawari tsakanin sa da Allah duk wanda ya mutu baya yin su to hakika Allah sai ya sa shi a wuta saka ba maganin wannan matsalar ta ka sai wuta ba magana ce ta wasa wai in maka addu'a ba wata addu'a da za a maka kuma ka daina addu'a kawai ka fara sallah duk wanda kaga suna sallah nan ba addu'a suka yi ba amma idan ka fi so ka shiga wuta to ka zaba abun ka ba wanda ya saka dole Allah ya kyauta sannan kuma to wannan dai na gama da shi sai wannan yake cewa ai magana akan wanda ya manta ya yi raka'a uku a sallar asham akan zai karo raka'a daya in ya tashi zai in ya gama zai yi ba'diman da sallar nafila da sallar farilla dukan su ɗaya ne a wajen sujjada da kalwa tunda dukan su sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza saha ahadukum fi salatihi was salatu tashmalu al fariidata wan nafila yace menene na duban musabaha da zaka yi da iyayenka ko malaminka shin kai zaka fara bashi hannu ko shi zai fara baka idan dukan su masu fahimta ne a irin al'adun da su a wurin su wannan ba komai bane to sai kana iya fara basu hannu amma idan wayanda su ba sa da wannan fahimtar ne to sai ka jira in ya baka ka karba in bai baka ba salamu salamu kuna fahimta yawa kan ka je wajen babanka don ka ji nayi wannan karatun ka ce baba salamu alaikum babanka ya titsi ne maka ni ba ruwana ba dole bane wannan musafaha babanka yana da wannan fahimta ku yi in bai da wannan fahimta ka tattambaye shi ya amsa ka tashi ka tafi abunka shin ya halatta idan mutum na tilawar alqur'ani a masallacin ya kai ayar da ake sujjada yayi ko da baya kallon alqibla eh da sujudun tilawa da sujudun shukur ba dole sai ana kallon alqibla ba sannan ba dole sai ana da alola ba wanda yana tambaya cewa mutum ne baban wanda yana tambaya cewa liman ne yake jan sallar tarawih yana raka'a biyu sai ya sallama sai manta ya uku ya zai wanda na faɗa ko sai ya tashi ya ƙaro sai ta zama huɗu sai su sujjada da ramkanuwa yace daga cikin kayan abinci wanne ne ya halatta mutum ya sa ya ajiye a wannan na yi shi aiwancan satin ina tsammani dai duka mun gama da tambayoyi kuma da wannan ne muka ƙare da karatun yau sai Allah ya kai mu gobe idan Allah madaukakin sarki ya sa da rai da lafiya za mu ci gaba da daddare kamar yadda muka saba kar ku manta kuma kamar yadda na ce za mu rufe karatun idan Allah ya kai mu ranar litinin 24 ga wata kuma da yamma za mu yi bayan sallar la'asar in Allah ya kai mu Allah ya nuna mana da alkhairi ya karɓa mana ayyuka na ƙwarai ya gafarta mana kurakurai وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته